Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma Alpha Radio kuma sai a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ce Safina Tasada Sodangi daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokanan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yana kan hanyarsa ta zuwa China don halartar wani taro na ƙasa da ƙasa wanda ake yi duk bayan shekara biyu a birnin Beijing. Haka kuma za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan Najeriya suna korafin har yanzu ba su samu katin zaɓe ba. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a, za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. A yau Juma'a, shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta kammala ziyara ta kai wasu kasashen Afirka uku. Ta ce burin da take son cimma lokacin wannan ziyara shine ta karfafa dangantakar cinikayya da kasar Jamus, haka kuma ta samu hanyar dakatar da kwararar yanci ran daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Amma Merkel na fuskantar matsaloli masu yawa a nahiyar, kamar yadda manazarta suka ce bunƙasar da kasar China ke yi da kuma dusashewar Amurka. Kuma har yanzu kasar Namibia ta kasa farfadowa daga abin da Jamus ta yi mata shekaru sama da 20 da suka gabata. Cikin kasashen da Merkel ta ziyara a yammacin Afirka akwai Senegal da Ghana da kuma Najeriya. Kusan shugabannin kamfanoni 12 ne 'yan Jamus suka yi wa Merkel rakiya domin samar da rijiyoyin kasuwanci. Hare-haren kabilanci na ci gaba da afkuwa a Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, inda akalla aka kashe baki hudu 'yan wasu ƙasashe a aron gama da 'yan ainihin Afirka ta Kudu waɗanda ke zargin baƙin da mamaye ayyukan yi a ƙasarsu. Da safiyar yau Juma'a, wasu 'yan wata ƙungiya da ke ƙin jinin baƙi suka yi maci a birnin Johannesburg, suna neman duk wasu baƙin da ba 'yan Afirka ta Kudu ba su fice musu daga ƙasa. Masu zanga-zangar da yawansu ya kai 150 kofi sun yi maci suka keta birnin Johannesburg, suna neman a kori duk baƙin da ba su da takardun izinin zama a ƙasarsu zuwa ƙarshen wannan shekarar. Zanga-zangar tasu ta biyo bayan wani tashin hankali a yankin Soweto na Johannesburg. 'Yan sanda sun ce sun kama mutane 27, biyu daga cikinsu suna fuskantar tuhumar kisan kai. Akwai kimanin 'yan wasu ƙasashe miliyan 2 da yanzu haka suke zaune a Afirka ta Kudu, a cewar ƙidayar baya-bayan nan da aka gudanar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya haɗe da sauran Amurkawa yau Juma'a domin jimamin mutuwar tsohon ɗan majalisar dattawan Amurka Sanata John McCain. Yana mai cewa da ɗan sanatan kuma jarumin yaƙi ya sadaukar da kansa ga ƙasa. Ɗaruruwan 'yan majalisun Amurka sun ziyarci bikin tunawa a cikin haraba babban zauren majalisar dokokin ta Amurka. Bikin da tsohon tarihin Amurka mutane 30 ne kaɗai aka taɓa yi wa irinsa a wannan wurin. A halin yanzu kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton ya yi jawabin jimamin mutuwar mawaƙiya Aretha Franklin a wani bikin makokin da ya kwashe awanni a birnin Detroit da ke jihar Michigan, wanda shi ne mahaifiyar mawaƙiyar. Tsohuwar sanata kuma sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Reverend Jesse Jackson da kuma jihar mafinafinai Whoopi Goldberg tare da gungun mawaƙa sun halarci bikin makokin yau Juma'a, bikin da ake tsammanin zai kwashe awanni 6. Franklin dai ta mutu ne sanadiyar sankarar ciki, tana da shekaru 76 a duniya. Daga ƙarshe cikin mako mai zuwa ne ƙasar China za ta gudanar da wani babban taron ƙoli na shugabannin Afirka da 'yan kasuwar China. taron da zai bayo shugaban China Xi Jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine na duniya duk da cewa shirin ya soma fuskantar kalubale. China ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin Amurka na tsare-tsare da karfafa harkokin cinikayya a duniya shekaru biyar da suka gabata. Shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin kasar. Haduwar ranar sake tunawa da wannan shiri da kuma babban taron kolin China da Afirka zai baiwa Beijing damar kusantar da nahiyar Afirka karkashin tsarin a cewar masu fashin baki. Ya zuwa yanzu dai kusan kasashe tara ne a nahiyar suka kulle yarjejeniya da China dangane da wannan shiri nata, yayin da kuma tana kan tebur da tattaunawa da wasu kasashe 20. A lokacin wannan taron masu fashin baki na kyautar tsammanin za a sanar da sabbin basussukan da za a baiwa wasu kasashe da kuma saka hannayen jari, yayin da ita kuma China din za ta yi kokarin maida martani kan irin sukar da ake mata na cewa tana saka kasashe tarkon bashi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, shugaba Muhammadu Buhari yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa kasar China domin jagorantar tawagar manya da kananan 'yan kasuwar Najeriya a wani taro a birnin Beijing. Domin karin bayani ga Umar Faruk Musa.
Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa da shugaban kasar Jamus Angela Merkel, yanzu kuma ya kama hanya zuwa China. Wannan ziyara wadda ke da muhimmancin gaske wurin yunkurin karfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma duba hanyoyin da za a ba da hanyoyin saka jari tsakanin kasa da kasa, tsakanin kuma 'yan kasuwa na duniya baki daya. Shugaba Muhammadu Buhari zai kuma rattaba hannu a waɗansu yarjejeniyoyi da suka shafi bunƙasa cinikayya na kasuwanci da anin mai da kuma al'amuran da suka shafi noma. Amma a fira da na yi da shi Malam Shu'abu Idris, wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki, ya bayyana min cewa ko shakka babu wannan ziyara ko wannan taro shi na da muhimmancin gaske ga Afirka kamar kasar China. To amma fa wannan tallafi da basukan da kasashen Afirka ke samuwa daga China yana da baibaye da waɗansu matsaloli da ke karye lagon samar da ayyukan yi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'ummar ta kasashen Afirka kamar haka.
Ababe ne guda biyu ko uku tattare da wannan. Na farko dai, in kasar Jamus ka je ka ciwo bashi nan ko kasar Amerika ko kasar Japan, irin waɗannan wato dabaibayi da ake masu cin bashin ba a daina yin wannan dabaibayi. Ma'ana ko in baka je kasar Sin, baka je Rasha ka ciwo bashin nan, mutanen Rasha dole su yi maka dabaibayi. Misali ce ba za ka sai kayan da za ka yi amfani da su ba, dole sai na kasar Rasha. Na biyu, inda a ce wato kasashen Afirka suna sa kwararru wanda suka san abin da suke kuma suke da kishin kasashen nasu, ai din suka zauna suka tantance cewa misali ana buƙatar ma'aikata guda 100,000 sun san ci bashin dala miliyan 1,000 za a yi misali hanyar jirgin ƙasa, ana buƙatar injiniyoyi, sai Najeriya ta ce a'a, to injiniya na kama kaza muna da shi a Najeriya. Kasassun ba za su cilla za ta ce dole sai an ɗauko na kasassun ba, in dai an kawo masu ƙwararrun da ake da su a Najeriya.
To amma Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya bayyana min irin muhimmancin wannan ziyara da kuma abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari zai yi na rattaba hannu akan al'amuran da za su kawo cigaba ga Najeriya.
In Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari da shi da shugaba Xi Jinping na China za su saka hannu akan muhimman wato yarjejeniya guda biyu. Na farko dai ita ce dangantaka ƙarfa fiye da wadda take a yanzu tsakanin Najeriya da China wajen harkar bunƙasa tattalin arziki da kafa masana'antu. Sannan yarjejeniya ta biyu ita ce wadda ta shafi wani bashi na kuɗi wajen dala miliyan 328 wanda za a zo a kafa injina da hanyoyin bunƙasa sadarwa a nan Najeriya wanda suka shafi tarho da su yanar gizo wato ICT infrastructure. Sannan akwai yarjejeniyoyi kamar guda 25 banda waɗanda yawancinsu tsakanin 'yan kasuwa 'yan Najeriya ne wanda hukumar zuba jari wato suka yi jagora ga 'yan Najeriya suka samu abokan hurda a China za su saka hannu. Wasu kuma tsakanin kamfanin mai na Najeriya ne NNPC da kamfanoni a China. Wasu kuma tsakanin ita kanta kungiya ta 'yan kasuwa da cinikayya wato Nasima a Najeriya za su zauna da abin nan.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, yayin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ke kawo ƙarshen rijistar bada katin zabe ga 'yan ƙasar, wasu 'yan Najeriya har yanzu suna korafin ba su samu katin zabe ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Malam, menene sunanka?
Muhammad Kabiru.
To ya maganan katin zabe?
Katin zabe ne, na yi katin zabe ne da shekara daya, amma gaskiya matsalar da aka samu wasu ba su samu ba.
Amma iyalanka suna da shi?
Iyali na bada da shi.
To me faru?
Saboda ana yi a headquarter din karamar hukuma ne, da hakan da a ce da ci ana yi mazaɓa da mutane sun samu da yawa.
To ban sani ba ku kana fatan za a ƙara lokaci?
To gaskiya ana fata da aka ƙara lokaci, ko da sati biyu ne.
Na'am.
Zo kuma a bi mazaɓa za a fi yin sosai, saboda wani ya tashi je cin headquarter din karamar hukuma zai mai wahala.
Suna Abubakar Sadiq.
Ya maganan katin zaɓe?
Gaskiya katin zaɓe ni tun lokacin da ma aka zaɓi Babu Buhari ina da katin zaɓe.
Wato na fahimce ka kai wannan abin bai sha maka yawa wannan matsalar.
Bai sha ba, iyali na ma suna da.
Na'am. So da ka, amma yawancin mutanen da kake tare da su kuma suna da katin zaɓe?
Eh, wasu suna da su, wasu kuma ba su samu su kai ba.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke tsokaci dangane da batun katin zaɓe. Ba kamar su Muhammad Kabir ba, wannan malami da ma wasu da dama har yanzu su kam ba su samu sun samu katin zaɓen ba.
Sunana Abubakar Sadiq.
Ka karɓi katin zaɓe?
Ban karɓa katin zaɓe ba.
Me yasa ba karɓa ba?
Abin da yasa ban karɓa ba, mutane sun yawa. To ni da za a neman mana alfarma a ƙara mana ko kwana biyu ne za mu samu yi ƙoƙari mu je mu yi katin zaben nan.
Amma tun da yana kake an fara har lokacin rufe waye aka ƙara lokaci.
Abin da ya sa mutane ne sun yawa a wajen yin voters card ɗin. To voters card ka san kuma dole sai mutum ya haƙuri. In ba ka yi haƙuri ba za ka same shi ba lokacin da kake so. Sabida abu ne na mutane da yawa. Ni yanzu nan ina roƙo ne a taimaka ɗan ƙara ko kwana biyu ne. Mu samu mu yi wannan voters card din saboda mu fitar da kan makunya.
Muhammad Haruna babban kwamishina ne a hukumar zabe ta Najeriya.
Duk wani wanda muka yi rajista za mu yi printing katin shi kafin a yi zabe mai zuwa. Matsalar shi ne mutane su je masu karɓa. Kuma harkar mu 'yan Najeriya abinda Bature ke kira 11th hour. To wannan rajista da muke yi tun April 27 ga watan 4 muka fara wannan. Kusan wata 16 kenan. Amma mutane ba su fara tururuwa suna fitowa ba sai da ya zama dab da lokacin da za a abin ya kusa kurewa. Amma duk da dai da dan mutane da dan dawa su samu sun yi ba. Zuwa yau mun yi rajista din mutane 1,12,240 tunda muka fara na wancan na April na 2017 zace shekaran da ya wuce ke zuwa yau mun yi rajista 1,12,140
yanzu dai abin jira gani shine ko hukumar zaben za ta ƙara wani lokaci duba da a baya ta ƙara irin wannan lokaci amma kuma har yanzu da dama daga cikin 'yan Najeriya na korafin ba su samu sun karbi katin zaben ba. Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mai na Kaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka saka a yau, saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To assalamu alaikum, mun fara samun kira daga Kaduna. Wake magana daga Kaduna.
Ayya Safina tubarka da yammaci.
Yawwa barka ka dai, da wa muke magana?
Abtala ne kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Matala, muna sauraron ka.
To Ma Hajiya Safinatu, ina so in gaya wa mutanen South Africa da shugabannin da al'ummar da babban murya cewa wallahi siyasa ya ji abin da suke mana bakake sai an kara musu mulkin mallaka ko ina goyon bayan Trump da suke cewa za su kara kwace gona kan farare a kakaba musu takunkumin da sai sun gane cewa ruwa sha idan tunda ba son zaman lafiya shawara na kenan da
to mun gode kwarai Malam Murtala. Muna da wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kaduna.
To Malam Yawu, muna sauraron ka.
Kika ce magana ne akan maganan shugaban kasar Amurka da ya dan ayyana shugaban kasar mu da wani kanamar da ta ce ba. To muna ganin wannan Najeriya ta kai wani mataki da har wasu shugabanni manya da su dinga duban da wasu kalamai da bira ta ga wannan ci gaba ne a tunanin mu. Sai nan kuma za su kira da shi shugaban Amurka. Dukkan an ce maka babban fito da Allah ya samu ya rike girman shi kamar yadda ana danko ke cewa shi dama mahaukaci ne a cikin riga. Kada kar hakan ya zabanto zahiri. Muna kira da Allah gare shi a dinga rike girma. Nagode Yawu Suleiman Madaci.
To mun gode Malam Yawu da ra'ayinka. Assalamu alaikum. Muna da wani kira daga Kano.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Da wa muke magana daga Kano? Assalamu alaikum.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kakurin Najeriya daga Kano, Kanan Dabo.
To malam, muna jin ka.
To alhamdulillah, muna fatan dai al'umma ya kamata su tsaya su kula su san mutanen da za su riga zafa. Saboda yanayin intakanta al'amarin rayuwa take kuma idan muka dauka ita Najeriya da yake kamar idan muka koma zuru zamu duba akwai Muhammad Salisu dan Juma PA ya kabata mutanen su gode wannan bawan Allah tabbatar da cewa mutum ne wanda yake zai kawo musu aikin ci gaba kace ne muku fatan alkhairi kuma ya kamata a ce ɗan Najeriya dai sai su zara idanun su su lura da cewa akwai ɗan takara akwai ɗan siyasa akwai kuma masu aƙidar siyasa Alhaji Musa Garo a kashi lafiya na
to Alhaji Musa mun gode kwarai. Assalamu alaikum, wake magana daga Zuru. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wake magana daga Zuru?
Dan Nasi daga Zuru.
To muna sauraron ka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dan Nasi daga
Zuru. Muna sauraron ka.
Sunana Nasir Muhammad. Ko ta ji abin da kake son da kake son.
To mun samu tangardan na'ura. Wada wa muke magana?
Hello, wato ra'ayina yau shi ne ina kira ga ɗan siyasa da don Allah da annabi kowa ya tsaya zaɓe na kwarai. Saboda muna fuskantar wasu matsaloli saboda duk da mutum wani ya zo yana don Allah don annabi a taimaka mai. A taimaka mai a zo a zaɓe shi zo duka faɗa majalisar mu na tarayya. Wallahi sai yake kana guda ce zo nan zuru ba. Haka ake siyasa. Haka ake siyasa don haka muna kira ga ɗan siyasa don Allah
to mun gode kwarai da ra'ayinka. Har yanzu dai muna zuru, wake magana daga Zuru?
Alhaji Isa Gajere daga Zuru.
To Alhaji Isa, muna sauraron ka.
Kamar wa'annan sarkoci da gwamnoni da suka yi ma Buhari tawaye, tun kamar ba za ka kawo budget na wani za a matalakoki aiki, aka waye gari sai a cikin watan bakwai aka ce an sama budget kasu shekara ta kare don dai a durkuta aikin Buhari a ce da ya nasara ga ayyukan shi ba da tsaron kasa. To wannan mutanen da suka ware suka koma gehe guda sun san wannan sun zalunci talakokinsu kuma da wuya talakokin dai suna da hankali su tsaya. Wayannan mutane ba masu kaunar talakoki ba ne. Saboda an da ba su kaunar talakoki ne da sun sama budget hannu Buhari ya tsaya aiki a taimaka mai da shawarwari. Amma tun da kaga sun ware don su ci talakoki su ko ba kuma su ce suna so su kawo gwamnati. To in talaka yana da wayo ko yana da hankali.
To mun rasa wannan kira. Muna da wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa muke magana da shi daga Kaduna?
Kira na shekaru ya abubakar da Kaduna.
To muna sauraron ka.
Kira ina na fata da kana da shugaba Buhari to zai nan zai ce na Allah kai shi lafiya dawo da shi lafiya kuma abin da yake. Ka san Allah sun yi shi alwaka Allah ce mai kima.
To amin. To mun gode kwarai. To amin mun gode kwarai. Muna daga wani kira daga Gashuwa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana?
Da kuna magana da Alhassan da Muhammad Sanusi daga Gashuwa.
To muna sauraron ka Malam Alhassan. Lafiya kalau.
Na kai shekara kamar biyu ina ta kira tun da aka fara shirin nan ban same ku ba sai yau amma insha
Allah
zan kaba da aina insha Allah.
To Allah. To mun wa mun gode kwarai da kuma wannan kiran na Malam Alhassan muka kawo karshen daukar wayar mu ta yau sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
A cikin wannan makon ne kwamitin sanya idanu na kungiyar kwallon kafa nahiyar Afirka CAF suka iso kasar jamhuriyar Kamaru domin ganewa idanuwansu irin ci gaban da aka samu musamman ma wajen gudanar da manyan ayyuka na filayen kwallon kafa na kasar da matsugunan da za a je manyan baki kasancewar kasar ta jamhuriyar Kamaru za ta tarbi gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekarar 2019 din nan coach Umaru ya mana sai kuci kamar haka
eh babu wani matsala Tunda yake Ahmed ya bawo Kamaru domin ina da wata kungiya da take kula da sha'anin hada wasa na Afrika sun zo nan Kamaru sun zo sun yi yawo sun tafi sun duduba inda za a yi wasan kwallon to sun ga cewa aiki ya tafi sosai sun ga cewa daga nan zuwa 2019 ba matsala Kamaru zata hada wasa to wannan kam a fadan sector shi mai shugaban aikin shi wannan filin kwallon yake ba matsala yake domin sun saba yin aiki terrain irin wannan yake ba kamar suka saba ba yake en janvier duk aiki zai kare wato an janvier 2019 duk aiki zai kare domin katan shi shanin zancen wajen saukan baki a Kamaru ba matsala domin da akwai hotel manyan hotel to sai dai abun da su suka zo suka duba suka ce hotel din ayi kokari a kinsa domin kasan za a yi manyan baki saboda kasan idan dai kana da ka shiga hotel babu rezo wanda zaka rika magana da kasan waje kaga ba abin nan mato su masu hotel din sun bada baki cewan ka adamu daga nan zuwa December za su sa komai da komai a hotel an zabi hotel wajen 22 wanda yake za su sauki baki a ciki wanda yake sun ce ba matsala da wannan suka ce da yake za ya a Limbe to wasan da za ya Limbe kasan su da kwai yan ta'adda suna can to suka ce babu matsala saboda da kwai sojoji wanda za su kare mutuncin jama'a wannan ba wani problem bane
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yankuri da taimakawa Jamhuriyar Koriya ko Koriya ta Arewa na dakile shirin ta na kira makamai masu linzami. A bara kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da kudi mai lamba 2375 wanda ya tanadi takunkumin horaswa akan kasar ta Koriya ta Arewa. Gwamnatin ƙasar Amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan ƙurin ya tanada. A cikin wani jawabin sa na 20 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Mark Pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke nufin kenan dukkan ƙasashen da ke cikin majalisar, sun amince gaba ɗaya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkuma akan Koriya ta Arewa, kuma muna son ganin sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya. Sakataren ya ci gaba da cewa,
when sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearization of North Korea are diminished.
Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkumin da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramtawa ƙasar Koriya ƙera makami masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta, wanda ya wuce abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. Amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar. A ranar 21 ga watan Agusta, Baitul Malam Amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na ƙasar Rasha da ke zirga-zirga shigar da kayayyakin man fetur da aka sarrafa a ƙasar Koriya ta Arewa. Takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa shida da ke da alaka da waɗannan kamfanonin. Waɗannan takunkuma an saka su ne domin ƙarfafa doka mai lamba 1.3.8.10 wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan Satumba na shekarar 2017 da ya gabata, wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen Koriya ta Arewa ba a kan ƙa'ida ba, lamarin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta. Kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin Primary Maritime Logistics da kuma kamfanin Goodzon waɗanda suke a ƙasar Rasha a filin tashar ruwan Vladivostok. A cikin jiragen ruwan Rasha shida da aka saka wa takunkuman kuma akwai jirgin ruwan mai suna Patriot wanda har sau biyu na shawagi shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018. Da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin ƙasar Koriya ta Arewa mai suna Shomring biyu. Kana a karo na biyu ya kai wasu ton 2,000 a cikin wani jirgi daban mai suna Shoman Shang. Wani banki mai suna Tyson Bank wanda ƙasar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wa takunkumai, mallakar ƙasar Koriya ta Arewa shine yayi wannan cinikin. Shigar da kowane irin kaya ko jigilarsa tsakanin jiragen ruwan ƙasar Koriya ta Arewa daga Rasha ko kuma kowace ƙasa ya kasance haramtacce ƙarƙashin dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma haramtaccen abu ne a ƙarƙashin dokokin ƙasar Amurka, a cewar sakataren Baitul Malam Amurka Steven Mnuchin a cikin wani rubutaccen jawabinsa. Mnuchin ya ƙara da cewa martanin da zamu maida sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar Koriya ta Arewa ta wargaza shirin ta na ƙera makamai masu linzami. Sharhin Muryar Amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial VOA Washington DC 2/2/3 USA. Za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafinmu na gizo www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, a yau Juma'a shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta kammala ziyara ta kai wasu kasashen Afirka uku. Ta ce burin da take son cimma a lokacin wannan ziyara shine ta ƙarfafa dangantakar cinikayya da kasar Jamus, haka kuma ta samu hanyar dakatar da kurarin ƴanci ran daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Hare-haren ƙabilanci na ci gaba da afkuwa a Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, inda aƙalla aka kashe baƙi huɗu ‘yan wasu ƙasashe a aron gama da ‘yan ainihin Afirka ta Kudu waɗanda ke zargin baƙin da mamaye ayyukan yi a ƙasarsu. Da safiyar yau Juma'a, wasu ‘yan wata ƙungiya da ke ƙin jinin baƙi suka yi maci a birnin Johannesburg, suna neman duk wasu baƙi da ba ‘yan Afirka ta Kudu ba su fice musu daga ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya haɗe da sauran Amurka yau Juma'a domin jimamin mutuwar tsohon ɗan majalisar dattawan Amurka Sanata John McCain. Yana mai cewa da ɗan sanatan kuma jarumin yaƙi ya sadaukar da kansa ga ƙasa. Ɗaruruwan ‘yan majalisun Amurka sun ziyarci bikin tunawa a cikin harabar babban zauren majalisar dokokin ta Amurka, bikin da tsawon tarihin Amurka mutane 30 ne kaɗai aka taɓa yi wa irin wannan a wurin. A halin yanzu kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton ya yi jawabin jimamin mutuwar mawaƙiya Aretha Franklin a wani bikin makokin da ya kwashi awanni a birnin Detroit da ke jihar Michigan, wanda shi ne mahaifar mawaƙiyar.
To masu sauraro, da wannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da engineer mu Mr. Cedric, ni Safina Tasada Sodangi ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.